barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azzu. A shekara ta 2018 ne Air Visual da Greenpeace suka fitar da wani rahoton da ya bayyana cewar jihar Kano, daya daga cikin manyan biranen yankin arewacin Najeriya, shine mafi muni wajen matsalar gurbataccen muhalli a nahiyar Afirka baki daya. To duk da cewa rahoton bai bayyana tushen wannan yanayin ba, ko yana iya yiwuwa gano wasu matan da ke amfani da roba wajen girki yana da nasaba da wannan rahoton? Har ila yau, masana suna bayyana cewa raba muhalli da sharar leda da roba zai taimaka wajen inganta lafiyar muhalli. Kamar yadda Alawiya Baba Musa wacce ta ce aikin waɗannan mata ka iya zama alkhairi har idan ba za su ƙona roba ko leda da suke tsinta a gidajensu ba.
Duk da zamu iya cewa kamar su ma suna taimakawa gurin rage datti ne a cikin muhalli ta hanyar sarrafa shi ta wannan robobin ana mai da ita wani abu, to amma kuma in aka duba wani bangaren zaki ga cutarwar da hakan take yi yafi alfanun abin da suke yi, tunda a garin ƙonawar su kansu suna shakar hayaki da suke jawo cututtuka da yawa, sannan kuma shi kanshi muhallin kinga bai tsira ba. Mun auna iskar da suke shaka da irin hayakin da yake fita, duk muka ga cewa duka su ma a jiki akwai waɗannan manyan sinadarai da ake kira greenhouse gases. Wanda ta ce mana tafi shekara 20 tana yi, to ɗaya bayan ɗaya dai kusan mata biyar da muka tambaya kowanne daga cikinsu magana ta shine dalilin da yasa take yi shine talauci, dan sun tabbatar min cewa da za a ba su wata sana'ar ba wannan ba, za su karbe ta hannu bibi saboda su ma ba a san ransu suke yin wannan sana'ar ba. Dan wasu daga cikinsu za ki ga a cikin tambayoyin da aka musu in sun koma gida za su ce miki jikinsu yana kaikayi ko kuma irin suna samun numfashinsu yana nauyi da daddare in sun kwanta. Duka dai akwai matsaloli na lafiya da su a karan kansu sun san cewa suna da matsala ta numfashi, kuma sun san cewa wannan hayakin da suke shaka a yayin kona wannan roba su suka jawo musu haka. Tunda yawancinsu za ki ga mata ne da suka rasa mazajensu, suna da marayuwa, wata ta ce tana da yaya bakwai, wata yaya goma, kuma duk ita ce take nemo musu abin da za su ci har da waɗanda suke zuwa makaranta. Duka dai kuma sun ce ta wannan sana'a duk suke samu su samu dan abin da za su ci a rana daya.
Shi kuma Dr. Muhammad Abbajime yayi ƙarin haske ne akan irin illar da leda yake haifarwa musamman ma ga tsirrai.
Akwai matsala sosai, hayakin robobi banda ma al'umma ma ma muhalli wato environment yana ƙara wasu illoli da ake tsoron zai kawo barna sosai. Ƙarin bayani kuma shi leda din da muka ce yakan zanna shekara fiye da 1000 bai narke ba, wani nin ya narke ma sai ya yanyanke guntu-guntu yana nan dai har ila yau din da illan shi kuma ya ƙara bata ƙasa ya zamanto duk inda ƙasan yake ba zai ma samu ya amfani al'umma ba. Alal misali za a yi noma kamar su hatsi, su gyaɗa da wasu abu. Wannan kuma ni kaina ma zahiri na gani an saya mini itatuwan mangoro daga Kaduna na zona shuka su a wani wuri inda na shuka akwai wasu wurare sun tashi wasu kuma sun ki tashi, shi da nace abinci kan me yasa wayannan suna mutuwa duk muna ba su ruwa da sauransu. Da aka tauna sai aka ga wajen dama tsohon shara ne, ledodi ne ake zuba da wasu abubuwa mai narke ya narke, amma ledodi kuma suna nan daram. Abin shi yasa kowane ice da aka shuka wurin sai ka ga ya mutu duk da ruwa da wani abubuwa da ake bashi.
A nasa bangaren kuma, Dr. Dahiru Hashim, shugaban gidauniyar Panacea Foundation, wanda a makon jiya aka saurari wani gutsiran tattaunawarsa da abokin aiki Muhammad Kwari, ya ce kokari suke su ga cewar sun wayar da al'umma akan matsalolin sauyin yanayi, domin yin hakan ne zai taimaka wajen shawo kan matsalolin dumamar yanayi.
Ba ma san mu ba kowa a baya, climate change matsala ce ta duniya amma da take buƙatar local solution. So wannan solution din mun faro shi daga mu matakin da muke, matakin jiha. So kuma muna so mu kai shi hatta ga mazaba. A yanzu maganar da nake maka duka mun yi kokarin samar da structure a portfolio local government na Kano. Muna da mazabu 484 a Kano, kuma in Allah ya yarda inda ba mu da wakilci yanzu kalilan ne. Wannan abu ne da muke ba mu ba kowa a baya ba, kawai nan ne da ya zama shine kwanaki na farko da muka fara. Mu tun daga lokacin da muka fara mun fara da sashe na kididdiga a cikin wannan kungiya ta mu. Yawwa, muna da handle na website wanda duk inda muka shuka muna dauka mu saka shi a nan kuma muna bin bishiyoyin mu. Ni yanzu ina iya tracking din bishiyar da na rasa a wani waje. A yanzu haka wannan in mun gama zamu dauki coordinates din su kuma muna da kaidoji na kafin a yi da shan bishiya, in ana da shan bishiya da kuma bayan an yi da shan bishiya wanda duk kaidoji ne za su inganta kamar nasara ta shi wannan abu da muke yi. A yanzu haka zan so ni ga maka cewa muna da success rate na more than 80% na abin da muka yi a baya.
Bashir Hussaini daga karamar hukumar Kumbotso yana daga cikin waɗanda suka halarci taron da gidauniyar ta Panacea Foundation ta shirya. Anya ko ya fahimci bayanan da aka yi na daukan matakan kare muhalli.
An yi bayanai masu matukar amfani dangane da muhimmancin shuka bishiya wajen maganin dumamar yanayi da kuma wasu matsaloli wanda suke damun muhalli. Kuma babban abin da ya ja hankalina shine alƙalma da aka kawo na bishiyu kamar in ka cire guda ɗaya sai ka shuka 67 kafin ka iya mayar da aikin da wannan guda ɗayan take. Wannan ya zaburar da ni kuma zan ba da gudunmawa kamar yadda ya kamata insha Allah wurin tabbatar da ba iya a shuka din ba kuma mai kokari mu ga an rage cire wanda suke akwai su. Bangarori ne kaman guda biyu. Na farko shine zamu kokarin wayar da kan mutane su rabu da amfani da shi icen a matsayin makamashi a koma wasu abubuwa misali kamar electric ko gas da sauransu. Bangare na biyu kuma shine idan lalle za a amfani da shi makamashin ice din ya kasance misali yayin da zaka cire guda daya bishiyar saboda kai ice to ka shuka ba guda daya ba ka shuka kamar guda uku ko biyar kamar yadda gurbin wacce ka cire dai zama na bishiyoyi suna da yawa koda an cire wasu suna tasowa already sosai kamar lalacewar muhallin ba zai
cire waccan din ba zai tasiri
yawa ba tunda an mayar da wata.
Mai sauraro duka abinda shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Sai a biyo mu a makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.